Daga muryar Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Kan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da radio amfani da Rauniya da kuma Niyya. A can kuma a cikin kasar Ghana ana iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya sauraron mu ta yanar gizo a duk sanda aka yi ra'ayi a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Madalla masu sauraro shirin yau da gobe kamar yau kowace ranar Talata yana birnin Accra a kasar Ghana, inda wakiliyarmu a can Hawawa Abdulkarim za ta gabatar mana da shirin namu kamar yadda aka saba, inda a yau shirin zai tattauna kan batun dawowa ‘yan kasashen duniya daban-daban da ke zaune a Amurka ba tare da cikakken takardu ba zuwa kasashensu. Da ko ta yaya hakan ya shafi rayuwar matasa, musamman waɗanda ake maida daga ƙasar Amurka ƙarƙashin shirin na shugaba Donald Trump zuwa kasashensu na ainihi. Muna kuma tafe da wani jirgin gargajiya mai ƙayatarwa a ɓangaren kwalama, don haka ba tare da ɓata lokaci ba zan jajirce muku da Hawawa Abdulkarim a cikin shirin na yau da gobe.
Shirin namu zai fara da jin muryoyin matasa akan korar baki da kasar Amurka ke yi musamman 'yan Ghana. Daga nan mu tattauna da wani matashi wanda ya jima a kasar Amurka yake karban baki. Bayan haka kuma sai mu saurari takaitaccen tarihin sarkin samarin Accra, mu kawo ƙarshen shirin da kwalama. Amma dai bara mu fara da jin ra'ayoyin matasan.
Ni ne Ila. Trump abinda yake yin nan ba daidai bane, ko da yake har ga ya fadi kaman dai amma ba daidai bane, kuma wannan bai firgita mu da rashin zuwa wannan gari. Wannan gari ta bace ce ne mu tafi, kuma cikin iko Allah abinda yake ya zo da sauki.
Sunana Muhammad Mahfuz. Gaskiya dai abinda gwamnatin Trump na Amurka ke yi dai gaskiya bai dace ba, tunda Amurika dai ta fitana bugun kirji ta cewa ita ce gabar tsiran kowa da kowa. To in wannan lokaci kuma ya zo sai wani gwamnati da President Trump su zo su ce wai kama a'a, wannan abinda Amurka ke bugun kirji da shi dai za a ce za a juya a ta dawo mutane garin su dai bai yi ba. Matasa da dama sun shiga Amurka, gashi kuma yanzu sun zama zakaru kuma suna duba gidajensu. Sai sa Amurka da gwamnatin Trump suwa Allah annabi su duba cikin wannan lamari da su sausauta mu mutane.
Assalamu alaikum, ni mai magana sunana Isa Abubakar. Da farko da shin ce Trump, dawowar Trump abinda ya komo da shi gari, to abu ne ne ba san ya da yi bace shi ba. A gani shi gyara gari yake, yana gyara garin ki. Isa ko abin da ake ce mai executive orders, wani bai fiye taka duka yana takawa. Amma awaba dai kaman 11 da ya lissafa da zai yi dukkan nan shi yana cikin yanayi, wato a cikin ne aka samo deportation da yake batun kuma yana samun masaloli, yana kara tax da sauransu. Amma idan yin ya gani na san Trump ya zo ya damu duniya ne kawai. Idan Congress ba su yi wasu wani abu a kan yanayi da yake tafiya ba, Amerika za ta shiga cikin wani mawuyacin hali yau da wani kwanakin kadan. Har ila yau dai ɗai kuma da mutane ba tare da an wani magani ba, kwayan wani abu ba. To akan haka shi ya je dokoki yanda rabi a shiga gare shi.
Sunana Abad Ibrahim Abdulhamidu dan da kuma. To gaskiya abin da ke faruwa kasar Amerika wanda na dawo da baki, wanda shi wannan shugaban kasa Donald Trump na kudurta yake yi, to gaskiya abin ne bai bani mamaki ba. Abin da yasa shi ne tun a yakin neman zabansa ya faɗa ya ce shi idan ya dawo zai kori baki. To kaga wannan ne ba zai ban mamaki ba, abin da yake yi daman ya riga ya faɗa a kudurinsa in ya zo zai yi. Sai dai bayan da za mu ce abin ya ne mana daɗi, saboda akwai 'yan uwanmu, akwai iyayenmu, akwai kakanninmu, akwai abokannanmu. Muna da mata wanda sun shiga wannan American ta inda ba sun shiga bisa ƙa'ida ba, wanda wannan kama-kaman da ake yi zai iya shafar su to kai wannan ba za mu taba cewa mu abin yemana ba sannan ni a yanzu kace in je kasar America in yake wannan bayan bangon ne gaskiya ni ban da ma muradin zuwa ban da ma so na je saboda wannan abin da yake faruwa da wayanda suke can ma kada zaka shiga ai baka san inda zai faru da kai ba sannan asar gano kuma na ji kasashe da suna shirye-shirye dangane da shirye-shiryen da za su nanta da bar ƴan uwa ko ƴan kasar su waɗanda aka kamo su to wannan kasar gane da gaskiya banga alamar na ji an ce an fara wani shirye-shirye na tarbar waɗanda wataƙila in an ɗaibo su daga can kasar America za su dawo gida to ban ji wani shirye-shirye da aka ce kasar gane tana yi ba ban sani ba ko a hukumance ana yi amma a zahiri ne gaskiya ban sani ba yawa wannan abin da zan ce kenan abin da yake gaskiya bai ban mamaki ba saboda ya faɗa ya kamata kowa ka san da shi da man tun da ya ce zai yi tabbas kuma ya zo yana yi da fatan Allah ya kare ƴan uwanmu Allah ya sa abin ya zo da sauƙin lamari wannan shi ne wassalamu alaikum
rayuwa tana faruwa wucewa take kamar baya ba
to yanzu kuma muna tare da bakonmu na yau wanda zamu tattauna da shi akan abin da ke faruwa a kasar Amurka wanda ake sako baki zuwa kasashen su amma dai kafin mu ci gaba da tattaunawar mu shi da kanshi zai gabatar da kansa
ni kaninku ne kuma dan uwanku yaron zango mai suna Modibo Abdulkarim an fi sani na da suna takalmin shehu Ibrahim ni iPhone kitikrace ne otin rigid da da aka fi sanin ta Volta rigid yarantana na tashi a zango kuma shi a Shanti rigid da babana ya bar duniya 1978 yayana buba ta ci gaba da dubana a Bema Camp Greater Accra Region insha Allah wajin kuma gwagwarmayar rayuwa in fadi in tashi nayi kokari har na kai university Legon FCA a wajin ni Allah ya gode iko nazo America Atlanta Georgia nike azama shi kuma gwagwarmayar rayuwa na ci gaba da neman ilimi har na gama wasu colleges insha Allah
to halin yanzu me ke faruwa a Amurka duk da cewa shugaban kasar Amurka Donald Trump ya faɗa lokacin yakin neman zaɓe ko cewa zai iya kokarin sa ya ga ya kori dukkanin baki da ke da matsala a kasar shi ya lamarin yake
ba shakka shugaban America President Donald Trump a lokacin da yake campaign ya ce idan yayi nasara cikin aikin da zai yi makasa America shine ya kiyaye ta da miyagun mutane wasu sun rape mata wasu kuma sun yi kashi wasu kuma sun yi sata wasu kuma sun shigo kasan ba akan anya na legal ba yani gwamnati ta bincike ka ta baka anya ka zo visa kenan wasu ba haka aka yi ba ko da dai an taimaka da waɗanda suka biyo anya suka zo aka ba su asylum danganci da mai yasa suka shigo wasu garurukan su yaki wasu garurukan su kuma abin nan da ake kira alamari ne liwadi ba su ana kashin su wasu kuma alamari ne dai na kashe-kashe yasa suka zo to ga haka an taimaka musu aka ba su wajin bacci da temporary aikin takadda hal Allah ya gode iko a ba su kuma takadda na zama shi yasa Trump da yayi nasara sai kuwa ya ci gaba da dama abin da yake zai yi ana kama mutane da dama Ghana ba ta fita a ciki ba kowa da niyyarsa abin da yasa yazo kasan America ba shakka yawanci an zo neman halali gida bai da kyau dole a zo a samu aiki ayya a taimaka da gida a kuma biya bukatu sai a ce annan anyan da aka bi aka zo ba anya ne na legal ba kamar yanda wasu suka bi kan anya sai a ce kuma gashi yau za ka koma da su ba shakka akwai abin nan da ake kira fargaba ni dai anan ba shakka mutane fiye ga 10 na taimaka musu wasu an ba su takardan aiki wasu ba ba su ba ana cikin fargaba ana cikin damuwa kwarai kasance cewa idan an kama ka an koma da kai kaga ka koma kuma gidan jiya kenan
mafi yawancin matasa suna shiga kasar Amurka da wasu manufofi mabambanta ko mu ce manufofi daban-daban me zaka faɗi game da haka
da manufan sa niyan sa innamal a'malu binniyat abinda yasa yazo a gari America wani yazo neman ilimi ne wani yazo visit ne wani yazo business ne wani kuma yazo neman ya settle rayuwarsa ne gari ne da take da yanci ta ba kowa yanci ga mutum ya fito anya ya shigo garin gagajiya ga stress in zaka yi ta basa advice too much yi kaza ka kai kaza wasu su ji wasu su gundura kasance cewa kuma garin ya baka freedom shi yasa duk wanda zai ji nasi'a zai ji gargadi a cikin ikon Allah future sa yayi kyau gargadi kaman kaka sa kanka cikin alamari na karduka kaman sata kashi wasu abubuwa kaman haka an mutum ya ji wannan gargadi a cikin ikon Allah an samu zato na alkhairi cewa gaba yayi kyau amma ba ga haka akwai masala insha Allah shi wannan Daniel Trump din ya jima shekaru hudu ya sauka ya wuce sabon gwamnati kuma ya zo to abin da ya kamata a gane a wannan lokaci shine kan da aka tunduke an nunka fingerprint an tunsan inda kake an tunsan address ɗinka shi yasa a zo a neme ka a kama ka ba abu ne mai wuya ba wanda ya karbe ka shi ke da responsibility kaya akan awazun sa gwada cewa ina kake in dai ka taba aikata wani abu na kaman mugun aiki ka karduka ba shakka an neme ka amma in ba haka ba to da gwamnati ne ya baka takardar aiki naka ne kaka break law kaka kare dauka ka ci gaba kai aikin ka tsakanin ka da Allah da zai waɗanda ba su samu wanga dama ba suna cikin damuwa suna cikin firgita domin yasa za a neme su a deportin su in kuma ya zamana kai sata ka taba rape ka taba break doka to ka gani masalan ka dole an neme ka Allah kara kiyayewa
akwai wani ƙarin haske kafin mu kawo ƙarshen shirin
sa'annan abinda zan kara akan duk abinda na hada a sama shine ba shakka yawanci aka sa gana matasa in particular suna sha'awan biyowa akan anya su tuma bango su shigo a kasan America kasance cewa sun ga dama da dama sun aikata haka ga su kuma suna biyan bukatunsu na rayuwa cin abinci ma fama takan taba ibadanka dole ne ka nemi sakiya shi yasa ban tuguman waɗanda su kuma that is the only chance da suka samu za su zo su gyara rayuwarsu kenan don garin da suke yawanci ba aiki ba aiki ana mutuwa ana gajiya dole ne su bi anya su zo
to yiwa waɗanda suke shigowa ana kiransu wai ƴan bango waɗanda suka bi kasa suka shiga Amurka wani gargaɗi za ka yi musu kai dukkanin waɗanda ma ke kasar Amurka waɗanda suka samu takarda da wanda ba samu takardan ba da wanda ke fama da matashi da yanzu haka yake kasar Amurka wani gargaɗi za ka masa
shawaran da zan ba su shi suwa Allah suwa annabi na daya sun zo sun tadda wasu a garin su yi ta jin nasi'a advisinsu Allah hada su kuma da mutanen kirki da za su tausaya musu amin ya rabu su ji nasi'a su ji gargadi kau ku nemi sauri garin ta ba ku yanci freedom wannan duka deceiving za ka ce kana da freedom kana da yancin aikata duk abin da za ka yi kaga wajen nan akwai matsala wani freedom nan matsala ne ka ji shawara ka ji magana guidance na dai kenan na biyu ka hada kanka da wani organization ko da religious organization ne kai ta biyan dins ko da samfuwa da kobo ne ka kare na abin nan da ake kira volunteering ka samu wani health organization ko da likita ka je wajen ka ce kana neman ka zo ka volunteer ko shara za ka yi ko a'a mai za su baka dai a cikin sauki kai ka samu certificate wajen su ka samu kuma certificate wajen organization sun ka dai tabbatar cewa yarun kirki kake kana taimakawa da community ka uku kakai wasa da savings samfuwa da kobo kaka rena shiri akwai su garin ga da yawa kaga kaya amma karshe ma ana sales ana rage kudi kaka damu ka san abin da ya kawo ka wannan gari save kudin ka sosai uku nemi aikin annu wani professional aiki ka gane ko koda dunki ne koda mekaniki ne koda painting ne akwai nan da ake kira kuma wani machine ne da za ka yi kana tuka ka gane ko kamar motor driving dukkan ga profession ne mai kyau ka koyi fitting da ake wada insha Allah sa'annan ka kiyaye kanka shiga problem troubles taka dauka break laws ka kai sata ka ka rape ka kai kashi duk alamari ne da ka san kaman ya zama maka matsala in ka kara doka ka kai ka remain peaceful ka remain respectful in ka samu aiki kana yi ne bawan Allah ka yi ladabi ka kaskatar da kanka sa'annan ka kai wasa da ibada ka kai wasa da ibada da salati dun bi yawa ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ta exercise kai ta shan ruwa kana cin fruit and vegetables lafiyanka ita ce first ita ce of the highest paramount lafiyanka shi sa ka kai wasa da wannan
kamar bai ba bar gani yau ka samu zaka wala kan tani bawan yau sarki gobe life is this ups and downs sometimes make you cry.
Sai shirin mu na gaba muna tare da babban bakon mu na yau mai martaba sarkin samarin Accra.
Karara Camry, Benz, Range Rover, Bentley. My brother man ni na kaza mu je six feet underground. Baraga kanka kajiwa yayi kudi tai kudi ya taba yin kudi but see I'm now you go pity on my brother man.
Kaga turu nan da yake na babban nan. Eh, wata barin so kai da kanka ka gabatar min da sunanka.
To sunana Muhammad Salisu Sagir Maudi.
Sana za ka yi ka ba mu takaitaccen tarihinka, inda ka taso, inda ka kai, da yanda aka kai ka karbi sarauta.
Okay, to alhamdulillah na ji a takaice dai ni haihuwan Ankara ne, inda ake ce ma Zungule, amma na rayuwa daga Zungule na kuma je sabon zango kuma kamar yanda aka ga Amina an ce kuma nayi wani lokaci kadan daga Agege daga Lagos State yake mahaifina mutumin Najeriya ne shi a Agege aka haife shi ita mahaifiya na ita ce mutuniyar Ghana wacce sanadiyan ta ne ina ji ni ma nake rayuwa na anan Ghana na taso nayi makaranta Islamiyya nayi boko na daga makarantar da ake ce ma New Hope School bayan New Hope School na je Bishop Mix Junior Secondary bayan wannan sanar na je Adisado College na gama Adisado College daga Cape Coast for Secondary Education na sai na ko na je Ingila na samu bachelor's na first degree na undergraduate na kenan nayi makarantar Islamiyya lokacin da nake sabon zango ga makarantar Islamiyya daga sabon zango na nayi Arabiya na da karatun Qur'ani so bayan haka kuma na gama karatu na shigo muka shiga harkan kasuwanci mun fara ne da harkan canji wanda ake ce ma remittances wace mutane na aiko da kudi daga Ingila sai mu ba su kudin da zamu ba su daga nan Ghana mu bi commission mun fara da remittances daga nan kuma muka shiga harkoki daban-daban kwangila na aikin gwamnati da harkan mai da kuma harkan gine-gine na titi da irin su hawa yau aikin da muke ciki kenan.
To hanyar da aka bi aka samu sarauta wannan bangaren za a iya dan tabo muna kai sai ne aka baka sarauta an zabe ka ne kai ne ka nema an duba abubuwan da kai ne ka cancanta aka baka ya akai dai kawai
ce kaman shekaru 15 da suka wuce na je Ankara aka shiga wani aka samu wasu samari da suka zo suka haɗe kansu tare suka ce ya kamata su samu jagora wanda ya dace da wannan zamani ni ma bani da masaniya san ma kan yanda akai suka kwasamce na ji an ce wai sun ce ni ne wanda na dace da wannan to kamin mu zo nan mun san mahaifiya na ita Esther Kice kuma mahaifinta shine lokacin Galadima Alhaji Umar Wahiso masarautar Hausawa kamar yanda nace gidan da mahaifiya na ta fito kenan to babu shakka na ji su wannan samarin ya cancanta suka danganta ni da harkan sarauta duk da mahaifiya ta ce wanda ta fito wannan gidan shi suka ce da suka duba cikin samarin da suka tashi daga Ankara wanda ya dace da shugabanci samari daga wannan lokacin har zuwa yanzu shi suka ce ni ne anasu lissafin suka zo suka same ni suka ce ga abinda suka ce musu a ni gaskiya ba ne da wannan ra'ayi amma shi suka ce a su ma da suka duba kai ni ne wanda ya cancanci su ba mu wannan sarautar shi da suka hada ni da iyaye na da limamin kasa da manya-manyan gari suka ce gashi ana nema na da abu kaza naki shi iyaye na suka yi min magana suka ce a ai tunda neman ka aka yi ya zama wajibi daman is a family of service shine aka yi wannan sarautan kinga dalilin da yasa aka yi mini wannan sarautan kenan
wannan na nufin baka samu dan takara ba wanda yayi takara da kai wurin samun sarautan
ke to an dai tace dan takara ba amma na samu labarin lokacin da aka kawo sunana akwai mutane su kuma da suka nuna suka nuna sun ne bi an ce mini ma har an zabe an yi amma da yake ni ban sa kaina ciki ba ban ma bi abinda ake yi ba to suka ce da aka hada kan samari da yawa aka yi zabin ni ne wanda na fito ina ji wanda suka hada wannan kungiyar ina ji su galaxy da su marigayi agwaji da sauran samari dai a wayboy da sauran ina ji suna nan rayi yani su
kace shekara nawa kenan
15
dai an fuskanci kalubale
a da yawa ma to aikin san ba za a yi ni a nawa rayuwan na san duk abinda ya zama dawwamamme ko na Allah dole ya dan fuskanci kalubale to amma ni ba na daukan kalubale wani abu ina ganin shi as wani dama ne da yake zuwa da ya kamata kai ma kai amfani da shi ka kai ka ce ma kanka buri
akwai cikin kalubale baya ga nasarauta na rayuwa haka da zaka yi ka fadi wanda zai iya sake tunanin matasa waje
alhamdulillah dama rayuwa yana kunci da kalubale ne da yawa to wannan ba zai hana ka kai abin da ya dace ko abin da ya kamata ba duk wani samari da yake nan da ka tashi akwai abin da zaka sa gaba da kake so ka ce ma kanka buri ka nemi ilimi ka samu sana'a ko ka samu duk kalubalen da zaka fuskanta cikin rayuwa abu ne da yake zuwa ya kara maka karfin guyiwa to ni abin da yasa ni bana yawan cewa na fuskanci kaza shi yasa kaza kaza kawai ni na dauke shi kamar daman kamin ka zama wani abu ko kai wani abu meaningful ko kai wani abu dawwamamme kamar yadda nake cewa cikin community dole ka fuskanci kalubale so wannan dai are a part of
rayuwa
so kakka bari wannan ya ja ka baya duk abin da ka sa kan ranka za ka yi ya zamana na alheri ne ko kuma zai taimaki samari zai taimaki rayuwanka ko zai taimaki jama'a da suke tare da kai kawai ka ci gaba ka yi abinda turawa ke ce ma obstacles kalubale wannan suna nan tsallake su kawai za ka yi kamar yadda nake cewa kullum shine mutum Allah ya riga ya bamu addininmu ya bamu Qur'ani da hadisi kuma shi ya bamu manya ma na gari limamai da mene za su dinga baka shawara wannan yana ɗaya daga cikin inda na samu kaina na yi ƙarfi idan na duba cikin hadisi da Qur'ani ban samu ba shi in nemi manyanmu shi mu tambaye su shawara kuma Allah ya sa suna bamu shawara na gari
wato idan na fahimce ka duk matashin da ya tashi cikin rayuwarsa ya sa a ransa kamar kalubalen ya fuskance shi a rayuwa ta kowane bangare amma ya mai da shi abinda zai gyara rayuwarsa ko ba haka ba
kwarai kuwa wannan ne dama mutum ai kana rayuwa dole sai da kalubale
akwai iyalai mata da yaya
kwarai alhamdulillah akwai mata
masha Allah idan ka ce sarkin samari wani aiki haka yake gaban ku
abubuwa da yawa ni a nawa lissafin abubuwa da yawa aka ya kunci aikin sarkin samari da yake ba wani baitul mal kake da shi ba da zaka tafiyar da al'amuranka na daya you become a cultural ambassador na biyu kuma
ka zama jakadan al'adu da gargajiya
na daya zaka zama wannan na biyu kuma zaka zama inspiration zaki taimaka zaka zama inspiration
mai wayar da kan al'umma
yawa mai wayar da kan samari za duk dandalin da zaka samu kana tuna safar da samari muhimmancin rike al'adunka muhimmancin rike ilimi muhimmancin samun sana'a muhimmancin duk abin da duniya ke ciki kimiyya da fasaha ilimin muhimmancin samun ilimin kimiyya da fasaha muhimmancin duk kana wayar da samari she kai da kanka kuma ka zama perfect example to yanda samari ya kamata da yi rayuwar shi
wani abu musamman da kake so ka gaya wa mutane kan sarautan samari
ba dai wani abu bane ba idan aka ce sarkin samari ai kin san ba fadin sarki ne ko da yake mutane suna so su canja wannan abin yanzu su ce kaman ai ya kamata a ce sarkin samari shi ma yana tsaye a wani sarauta ne da
zaman
kanshi to amma ba haka bane duk wani sarkin samari ba fadin sarki ne yawa to aikin ka dai da zaka yi duka kana compliment aikin sarkin ne ko sarakunan gari da kake jagora abinda kawai zan ce musu ne na ga an dauko wani phenomenon da ana ta daukan sarakunan samari a ce na bangare kaza ko na unguwa kaza na kaza kaza to yana ya kawo kalubale da yawa shine mai sheki ga suna bugawa da substantive sarakunan su wannan ba abu bane idan ka ce kai sarkin samari ne na farko abin da ya kamata ka gane shine kai ba fadin sarki ne to aikin da kake yi kana yi ba masarauta ne da jama'a to ina jawo kan ɗan uwana sarkin samari da aka daddauke wurare duka su dinga ladabi da biyayya ga sarakunan su haka ya kawo mana ci gaba sosai
nagode sosai
Belo asam, ya paka kasamu, mata sun pika. But be careful what you ask for.
To madalla, yanzu mu shiga madafa.
Tana faruwa, wucewa take kamar bai.
Assalamu alaikum, yau shirinmu na kulama ya shigo babban gidan dafe-dafe ne ko gidan abinci ko? Alfredo's. Alfredo's Bites. Zamu tattauna da ɗaya daga cikin chef masu dafa abinci nan Alfredo's ko ba haka ba. Yau ganan nan muna da wani abinci da Najeriya ma akwai shi Ghana ma akwai shi. Najeriya suna kiran shi fate, akwai faten doya, akwai faten dankali da sauransu. Ghana kuma mu ko muna kiran shi fate fate. To yau shi nake son kin muna. Idan za a yi fate fate ko fate, me da me ya kamata mutum ya nemi?
Amin da za a nemi na farko shine dundun nan,
doya,
doya da manja, da tankwa, da kanana ki kifi nan ga mun na kan shi tuna
tuna wato kifi mai gishiri ne wanda ke da dan gishiri yake da dan girman
shi za mu nemi farko za mu nemi doyan nan doyan shi mu fere shi mu yi shi kanana 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 ba kanana ba kanana sosai ba madaidaiciya
girman shi ya kai kaman girman sikiri kin ga ko sikiri
glory girman sikiri glory nan aka za mu shi mu nemi tankwa ja da green one mu aje da
ka bar kono
kanana kifi da tunan da gishiri farko na dubiya silver sa ruwa cikin shin ka doyan nan sa ruwan nan bin limit shi kaman anti mu ce kaman 1 kilo aka ba
ne ne yayi da dan doya
do a ya fi doya kadan do doyan ya fi taushi sa ya fi doyi ruwan nan daidan shi ya fi doya kadan kun ka sa kan wutan nan ka kare shek bai yi ta basa for 30 minutes de yayi ta basa for 30 minutes shek ka lokacin tankon da ke kajin nan ka brand kinika tankwa ka gama tankwa ja da green one nan da wanga spices kananan nan she ka gama da shi she ka kaka do ka dan ka sa cikin da tafanuwa
she ka nika wayannan kayan da ka nika wato barkono shi jan kananan nan jan da shi green kananan nan sannan da kananan kayan mar abin nan take sa miya yi dai
dan
da kamshi da mai shi gama duka sheki markada ki blend ki
sheka brand duka sheka zuba kan doyan da ke kan wutan nan ya kama ya yi tabasa kadan so 15 minutes pe sheka o kifi kananan kifi ki katun daka shi da tunan nan mo akara nan muna kan shi manyan kifi da gishi na cikin kadan sheka zuba cikin ka zuba cikin sheka kawo mai ka juye cikin sheka rufe kai ka rufe kai to an kaza ka bure ka ba duka da kananan kifi da kayan da katun brand ka juye cikin duka ya gama dadi shi ya shiga cikin doyan ruwan zai ga kamar ta in ka gama
to in ka tafasa bayan ka zuba duka ya tafasa
ya tafasa
wani lokaci zaka zuba mai
lokacin da ka gama kayan miyan no da ka suka zuba na shaka sa mai ciki shaka sa mai tumuri na sai mai na da kayan da ka sa da dundun na duka ya gama ciki ya tabasa cikin tabasa na dadi na duka ya shiga cikin dundun na to the basic for 30 minutes ka fita ta mijin kuma ya nasu ciki to wurin nan ne zaki soke shi ka sai
ya nasu wato yayi kaman fate
ya narke kenan ya narke yayi taushi yanzu wani ya laushi
ya sunan
ya ko sunan ne Aisha
life is not easy Mr. Mana shekara da mata
an gaida malama Hawwa'u da haka ne kuma za mu nade tabarmar shirin namu na yau a madadin wakilin samu abin nan a karan kasar Ghana Hawwa'u Abdulkarim da dukkan waɗanda aka ji murojinsu a cikin shirin sai shi wannan Nanduru da ta daidaita mana sautin shirin Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC sai an jima ku